الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأن هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقال قولي والله سبحانه وتعالى نقوى نقومي لهذا ما أولنا نمشي نجوما دلن أصبر أشرن بتقوص قوة ذو القعدة إجرم من ذن الله صلى الله عليه وسلم نهداد دريهدد أربعين دبقين wanda ya dace da 15 ga watan 5 shekara ta 2026 a nan cikin tsakiyar birnin Zazzau a wannan jaha ta Kaduna a tarayyar Najeriya domin tunasar da kawunan mu da wa'azi da fadakarwa akan wannan addini namu addinin musulunci karkashin wannan cibiya mai albarka ta Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu wanda mai girma ma da yakin Zazzau Alhaji Muhammad bin Ja'far Allah ya kara masa lafiya yake jagoranta wanda masallaci wanda ɗaya daga cikin manyan malaman mu Dr. Muhammad Aminu Locus hafizahullah yake ainihin wato jagoranta wannan mawdu'i ne mai matukar muhimmanci a rayuwa wanda kowane musulmi yana da buƙatar sa musamman a wannan lokaci da muke ciki lokacin da aka aika mun mawdu'in sai nayi ta tunani to ta hanya ya kamata a shiga wannan mawdu'in shine ma za ka kaddamta li dinillah me ka gabatarwa addinin Allah me zaka gabatarwa addinin Allah domin zaka mutu zaka koma ga Allah Allah zai tambaye ka wana tanadi kai wana shiri kai me kake da shi wanda yanzu din da za a dauki rayuwarka me zaka jiyo da Allah madaukakin sarki shi wannan wala Allah mawdu'in ba zai fita sosai ba sai mun dan koma baya mun ji irin wahalhalin da annabawa suka sha domin wannan addini da muke dauke da shi da irin wahalhalin da sahabbai suka sha saboda wannan addini sai ko mu yanzu wace irin wahala muka sha akan addini sannan menene tanadin mu akan wannan addini na addinin musulunci domin lallai zamu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah madaukakin sarki zai tambaye mu akan wannan addini na idan aka ce me ka gabatarwa addinin Allah addinin Allah wani addini ne na Allah subhanahu wa ta'ala mun san cewa addinin Allah shine addinin musulunci kamar ka ce me kai wa musulunci ko kuma me ka shirya zaka yi wa addinin musulunci domin addinin da Allah ya yarda da shi kuma ya yarda a bauta masa da shi shine addinin musulunci Allah ya ce inna ad-dina 'inda Allahi al-islam addini a wajen Allah wanda Allah madaukakin sarki zai karbe shi yayi sakayya a kansa shine addinin musulunci ba wani addini da zaka je wa Allah madaukakin sarki da shi wanda Allah zai saurare ka, ko wanda Allah zai karba, ko wanda Allah zai ma sakayya akan sa in ba addinin musulunci ba. Shi yasa a wata ayar Allah ya ce wa man yabta ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, duk wanda ya nufi Allah da wani addini, ya je wa Allah da wani addini wanda ba musulunci ba, wannan ba za a taba karba daga gare shi ba har abada. Duk wani abin da zaka je wa Allah da shi in dai ba musulunci ba ne, to Allah ba zai taba karbar wannan addinin ba har abada. Allah ya ce huwa fil akhirati min al khasirin, ranar lahira kuma yana daga cikin masu asara. Wannan yake nuna maka a ce lallai ba abin da zaka je wa Allah madaukakin sarki da shi wanda Allah zai karba yayi maka sakayya in ba wannan addini shine addinin musulunci ba. Kuma addinin musulunci ba zai taba zama karbabbe a wajen Allah ba sai an yi shi kamar yadda aka aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ma'ana addinin musulunci Allah ba zai karba ba sai ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yake faɗa, yake to al-islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam, yace musulunci shine sunna, sunna ita ce musulunci. Ma'ana duk musuluncin da zaka yi in dai ba zaka yi shi akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wannan bai zama musulunci ba. Dan musulunci shine sunna, sunna ita ce ta musulunci. Shi yasa zamu ga annabawan Allah da dama suka yi kokari su ja hankalin ƴaƴansu, su yi wa ƴaƴansu wasiyya, su nuna wa ƴaƴansu cewa su yi kokari su je wa Allah da wannan addini, wato addinin musulunci. Allah ya ce wa sabiha ibrahimu bani wa yaqub ya bani inna Allah hasafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun, cewa annabi ibrahim yayi ainihin wato wasiyya ga ƴaƴansa, da shi da annabi yaqub ya umarce su, ya ja hankalinsu, ya musu wasiyya, ya ce ya ku ƴaƴana Allah ya zaba muku addini. Wani addini ne Allah ya zaba musu, ya zaba mana? Shine addinin musulunci. Allah ya ce fala tamutunna illa wa antum muslimun, kar ku yadda ku mutu face sai kuna cikin da'irar musulunci. Duk yanda za a yi, da duk inda za a je a zo, da duk inda za a shiga, kar ka yadda ka fita daga cikin musulunci, kar ka yadda ka yi abin da zai fitar da kai daga musulunci. Yi kokari ka tsaya a cikinsa da daɗi, ba daɗi, da wahala, babu wahala, da arziki, ba arziki, da lafiya, da rashin lafiya, kana nan a cikin da'irar musulunci. Kar wani juyi ya zo maka na jin daɗi ko na wahala, na talauci ko na arziki, na lafiya ko na rashin lafiya, na damuwa ko na kwanciyar hankali, na tsanani ko na yalwa, ya sa ka fice daga cikin da'irar musulunci, kar ka yaka. Yi kokari duk juyi. Allah ya ce fala tamutunna illa wa antum muslimuna, kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmai kuma na kuna cikin da'ira na musulunci. Wannan addini saboda shi ne Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni da dama. Dukkanin manzanni Allah ya aiko su ne saboda musulunci. Manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko da yawansu babu wani manzo wanda ba azabtar da shi saboda addini ba, ba wani manzo wanda bai sha wahala saboda wannan addinin ba, ba wani manzo wanda bai ɗanɗana hudarsa da tashin hankali da damuwa saboda wannan addini. Waɗansu annabawa an kashe su, waɗansu annabawa an kashe iyalansu, waɗansu annabawa an kore su daga garinsu, waɗansu an raba su da kasuwancinsu, waɗansu an raba su da iyalansu. Saboda me? Saboda wannan addini na musulunci. Idan muka ɗauki annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, shekara 1050 yana kira zuwa ga wannan addini na musulunci, amma ba irin wahalar da annabi Nuhu ya sha ba. In ka ɗauki annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, saboda wannan addini sai da aka jefa shi a cikin wuta, ƙarshe Allah ya kubutar da shi akan wannan wutar, ba ta ainihin wato ƙona shi ba. In ka ɗauki annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, an saida shi da kuɗi ɗan kaɗan a matsayin bawa, ya zauna a kurkuku tsawon shekaru duk saboda wannan addini na musulunci, saboda ya gabatar wa Allah, don ya gabatar da wani abu akan wannan addini. In ka ɗauki annabi Zakariya, yanka shi aka yi. Annabi Yahaya, yanka shi aka yi. Duk saboda me? Saboda abin da suke so su gabatar akan wannan addini. In ka ɗauki annabi Ayyub alaihi salatu wassalam, ya hadu da larura ya hadu da rashin lafiya kala kala saboda wannan addinin annabi Isa ba irin sharri da kage wanda ba ai masa ba an ce da shi Allah ne an ce da shi dan Allah ne an ce da shi dayan uku Allah ne saboda me saboda abin da yake kokarin gabatarwa na wannan addini wato addinin musulunci idan ka dauki annabin mu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam babu wani irin nau'in cutarwa wanda ba a yi manzon Allah saboda wannan addini ba kafiran Quraishawa sun bi salo-salo daban-daban malaman tarihi suna cewa sun bi salo wajen guda 12 saboda cutar da manzon Allah akan addinin musulunci idan suka dauko wannan salo suka bi suka ga bai bulle ba sai su canza wannan salo canza wannan salo canza wannan salo sai da suka bi usulubi salo-salo guda 12 dan su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya daina kira zuwa ga wannan addini wannan manzon Allah kenan wanda duk duniya ba aika masa ba kuma ba za a yi ba wanda babu wani dan gata a wajen Allah duniya da lahira fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda Allah zai saurara a filin alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma jibrin yanda aka bi wajen cutar da shi da azabtar da shi da ci masa mutunci saboda me saboda wannan addini na musulunci ko kuma saboda tsayawa dan ya gabatar da wani abu akan wannan addini salo na farko da suka bi shine kokarin raba shi da babbansa wanda ya zauna a gidansa shine Abu Talib mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rayu a gidansa ba manzon Allah ya zauna a gidaje da dama ya zauna gidan Halimatu Sa'diya ya zauna gidan Abdul Muttalib ya zauna gidan Abu Talib me yasa manzon Allah ya tayawace gidaje saboda maraici yau shine anan gobe shine anan jibi shine anan sai sa Allah ya ce wajadaka dhalla fahda wajadaka alam yajid ma'ana alam yajidka yatiman fa'awa to haka manzon Allah ya tayi to wannan zama da yayi a gidan Abu Talib lokacin bayan ya girma ba irin salan da basu ku ba wajen ganin cewa Abu Talib ya kore shi bai kula da shi ba bai kare shi ba ya ba su dama su ci mutuncinsa amma Allah madaukakin sarki bai ba su iko akan wannan ba kamar da Ibn Ishaq ya rawaito a cikin sirarsa haka salo na biyu sun bi salo wajen bata shi da aibanta shi da ci masa mutunci sun jefe shi da hauka sun ce manzo Allah mahaukaci ne saboda me saboda a guje shi dan kar a saurare shi dan kar a je gurinsa dan kar a ji sakon Allah subhanahu wataala suka ce wa qalu ya ayyuha allazi nuzila alayhi dhikr innaka la majnun cewa lalle kai mahaukaci ne wannan shine kalmar da suka ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita sannan sun tuhume shi da cewa manzon Allah matsafi ne manzon Allah mai sihiri ne me yasa saboda cin mutunci da aibantawa saboda wannan addini wa ajibu an ja'ahu mundur minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhdhab cewa manzon Allah mai sihiri ne matsafi ne kuma tataccen makaryaci ne wannan duk cutarwa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tuhume shi da ƙarya sun tuhume shi da cewa wannan alqur'anin ƙarya ne shi ne ya kirkira shi ne ya zo da shi wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarah wa aanahu alayhi qawmun akharun faqad ja'u dhulman wa zura sun tuhumu manzon Allah da cewa ƙarya yake wannan abin da ya zo da shi ba gaskiya ba sannan sun tuhumu manzon Allah da cewa qur'ani ba shi ya kirkira ya kawo wannan duk yana daga cikin nau'in tuhuma da sun manzon Allah sun masa izgilanci sun yi masa dariya sun wulakanta shi sun aibanta shi sun gaya masa bakaken maganganu me yasa saboda kar a saurare shi ƙarshe alqur'anin da manzon Allah ya zo da shi sai da suka zagi alqur'ani suka ci mutuncin alqur'ani Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa fadin Allah ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan aya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sahabbai suke koya suke yin sallah lokacin da ake musulunci a garin Makka ba za a iya fitowa a bayyana da musulunci ba yace to idan sahabbai za su yi sallah suna daga muryoyinsu idan suna karatun alqur'ani idan mushrikai suka jiyo muryoyin sahabbai a lokacin da suke sallah sai su dinga cin mutuncin alqur'ani suna zagin alqur'ani to shine Allah ya saukar da wannan ayar cewa kar su dinga bayyanar da muryarsu da ƙarfi a lokacin da suke sallah sannan kuma kar su koyeta su yi tsaka-tsakiya saboda cin mutunci da wulakanci karshe da suka ga duk wannan abin bai yiwu ba sai suka yi kokarin hada baki da Yahudawa yanda za a dauki matakin cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da saboda wannan bai yi ba sai suka dauki matakin ya za a yi sulahan tashi su ji masa ciwo su ci masa mutunci su zubar masa da jini ko ma su kashe shi kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam al-Bukhari wa rawayato hadisin Urwa ibn Zubair Allah ya kare yadda a gare shi yace sa'altu Abdullah ibn Amr yace na tambaye Abdullah ibn Amr akan cewa shi a ganin sa wata irin cutarwa ce yake gani wata tafin tsanani wanda mushrikai suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai iya ba shi labarin cutar wadda mushrikai suka yi manzon Allah wanda yake ganin ta fi tsanani a ta bangaren sa sai yake ta ai zan baka labari sai ta ra'aytu Uqba ibn Abi Mu'ayth ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli yace naga Uqba dan Abi Mu'ayth ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah yana sallah yace fa wada'a rida'ahu fi unqihi haka ya dauki mayafansa ya sanya a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa khanaqahu bihi khanqan shadida ya shaqi manzon Allah shaqiwa mai karfi saboda ya ji masa ciwo ko ya kace shi ko ya daina abin da yake yace fa ja'a Abu Bakr yace bayan ya shaqi shi bai sake shi ba har sai da sayyidina Abu Bakr Allah ya kare yadda a gare shi yazo hatta dafa'ahu anhu sai da ya tura Uqba daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai sunna Abubakar yace ataqatuluna rajulan an yakuna rabbi Allah kuna so ku kashe mutum kawai dan ya ce Allah shine ubangiji na sai kun kashe shi sai kun ji masa ciwo to duk wannan yana daga cikin usulubi salo salo da kafare suka bi dan cutarwa da cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya tsaya a kansa na addinin Allah subhanahu wa ta'ala haka in kan gangaro ga tarihin sahabbai zaka ga ba irin nau'in cutarwa da bai wa sahabbai ba irin su Bilal ibn Rabah irin su Ammar ibn Yasir Khabbab ibn al-Arad Suhayl ibn Sinan ar-Rumi Amir ibn Fuhaira Mus'ab ibn Umair Uthman ibn Affan Abu Bakar Siddiq Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Hudhayfa duk waɗannan sahabbai ne waɗanda aka cutar da su saboda me saboda sun tsaya ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda suna ruko ga wannan addini wannan yake nuna maka kenan ashe duk wanda yace zai tsaya ga addini kuma zai gabatar wa addini wani abu to sai yayi hakuri shi yasa idan ka bibi tarihin kafirai duk wanda yake ruko da addinin sa matkar ya yarda addini ne ko ba musulunci bane to sai ka same shi yana shirya wani tsari wanda zai ba wannan addinin nashi gudunmuwa Yahudawa suna da tsari dan su ba wa addinin su karo Kiristoci suna da tsari dan su ba wa addinin su gudunmuwa to haka zaka gani zan ba mu misali da wani babban kafiri da aka yi guda daya wanda ya shirya wani project wani mashru'i na musamman saboda rufe addinin Allah dan ya zame mana izina idan har kafiri ya dauko wani project ko wani mashru'i dan rusa wannan addini namu na musulunci to mu a matsayin mu na musulmi me muka shirya dan mu taimaki addini me muka tsara wa kanmu me muka shirya wa kanmu menene manufan mu wace irin gudunmuwa muke so ba wannan addini wannan kafiri Allah madaukake sarki shi ya bamu labarin project din shi a cikin alqur'ani Allah shi ya bamu labarin mashru'in da ya shirya dan ya bata addini ya rusa addini gaba daya kuma sura guda Allah ya ware ya bada labarin mashru'in wannan kafiri domin gabawa da addini shine Abu Lahab kuma sura ita ce suratul Masal wannan sura gaba dayanta tana bamu labarin mashru'in Abu Lahab ne domin rusa addinin musulunci dan ya gabatar da addinin sa wani abu to idan muka karanta sai mu dawo mu ga mu a matsayin mu na musulmi wani mashru'i muke da shi wani project muka shirya dan mu ba wannan addini namu gudunmuwa da yawa zaka samu wani yana da project da ya shirya wa rayuwarsa dan ya taimaki rayuwarsa wani dan ya taimaki garinsu wani dan ya taimaki unguwarsu wani dan ya taimaki family dinsu wani dan ya taimaki danginsu nan da shekara 5 10 to addininka me ka shirya masa, me ka shirya wa addininka, wace irin gudunmuwa kake so ka bashi kafin ka bar duniya, kafin ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan project din ko wannan mashru'un na Abu Lahab, Allah ne ya tona masa asiri a cikin ainihin wato Al-Qur'ani mai girma, kuma tona asirin da yake dauke da mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, tona asirin da yake dauke da abin nan mu'jiza ta Al-Qur'ani. Ka san Al-Qur'ani yana da mu'jiza. Al-Qur'ani ne zai bada labarin wani abu akan kafirai cewa nan gaba za su yi kaza, wanda inda suna da hankali tunda an ba su labari za su yi, to bai kamata su yi ba, amma kuma sai ga lokacin ya zo sai yi. Misali, Allah madaukakin sarki a cikin Qur'ani yana cewa sai yaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so a bashi umarni ya daina kallon Baitul Maqdis, ya dawo ya ci gaba da kallon Ka'aba yana sallah, sai Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan na baka umarnin canja al-qibla, wawaye daga cikin kafirai za su rinka surutu suna cewa me yasa manzon Allah ya canja al-qibla? Wannan an faɗi wannan ayan ne kowa ya santa a garin Madina tun kafin a ce a canja al-qibla din, wanda ya kamata lokacin da aka bada umarni da sai su shiru, amma saboda ta tabbata su wawayen ne, Allah yana cewa a canja al-qibla kuma sai suka fito suna surutu. To wannan shine mu'jiza al-Qur'ani. Wannan sura ta suratul Masad, Allah madaukakin sarki ya tona wa Abu Lahab asiri, kuma a ƙarshen sura Allah ya tabbatar da Abu Lahab dan wuta ne. Bayan wannan sura ta sauka, sai da Abu Lahab ya shekara 10 a duniya, wanda kaga inda Allah ya so ya abin nan da ya kamata a shekara 10 ne a ce ya musulunta, saboda an ce shi dan wuta ne kuma ya sani, amma saboda mu'jizar Al-Qur'ani da mu'jizar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai zo ya mutu akan kafirci din. To haka Al-Qur'ani yake. Wannan sura malamai kamar yadda hadisi ya tabbata daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tona masa asiri ne sakamakon rashin mutunci ne wa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan Manzo Allah ya tara kabilarsa na Qurayshawa, tunda Abu Lahab babban Manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, dan uwan mahaifin Manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ya tara su, ya ja hankalinsu, ya nuna musu cewa yanzu idan na ba ku labari za ku yadda? Suka ce me zai hana, ai ba mu taɓa jarrabaka da ƙarya ba. Manzo Allah ya ce yanzu idan na ce muku akwai wata runduna ta yaƙi a bayan dutsen nan ta tunkaro, ko za ku yadda? Suka ce za mu yadda. Manzo Allah ya ce to ina kiranku ku zo ku bauta wa Allah shi kadai, kar ku bauta wani kuma bayan Allah. To Abu Lahab yana gurin nan take ya ce tabban laka alihada jama'atana, yace Allah wajenka dama saboda haka ka tara mu. Shi Allah ya tona masa asiri akan wannan mashru'in da yake. Shi yanda ya dauki tsarin project din, ya dauki dukiyarsa mai yawa ya ware, ya yi budgeting dinta akan sai ya rusa manzon Allah da da'awarsa, ya dauki wani aiki na musamman ya danka a hannun matarsa, ya dauki wani aikin ya danka a hannun ƴaƴansa, shi ma kuma ya daukar kansa wani aikin, yace din da zan halakar da dukiya ta gaba daya sai na yi amfani da ita saboda rusa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi aikin da ya daukar wa kansa a cikin abin da ya tsara shine zai rinka bibiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk inda manzon Allah ya tara mutane ya musu wa'azi, to Abu Lahab zai je ya ce ƙarya ne, duk inda manzon Allah ya tafi zai fadakarwa zai bi shi ya ce ƙarya ne, duk inda manzon Allah ya je ya kira mutane zuwa ga bautawa Allah zai bi shi ya ce ba gaskiya ba ce, ba gaskiya ba ne, maƙaryace ne. Wannan shi aikin da ya dora wa kansa kenan. Aikin da ya ba wa matarsa kuma a cikin aikin nasa shine ta rinka bi gida gida na mata tana fata manzon Allah a gidaje, tana cewa kar ku yarda da shi, ku nisance shi, ku kauce masa. Aikin ta na biyu da ya bata shine ta rinka bincike, tana sanin ina manzon Allah zai tafi, daga ina manzon Allah yake, duk hanyar da ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bi ta yi kokari ta samu wani abu na cutarwa, ko dai wani itace ko wata kaya ko wata guba, ta je ta dasa a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda manzon Allah idan ya zo wucewa ya tutu ya fadi ya mutu. Aikin da ya ba ƴaƴansa shine abu na farko, tunda ƴaƴansa guda biyu sun taba auren ƴaƴan manzon Allah tun kafin zuwa musulunci, dan sa daya ya aure Ruqayya da ya aure Ummu Kulthum saboda ƴan uwan su ne amma aikin da ya ba su na farko cewa su rabu da ƴaƴan maza da sallallahu alaihi wasallam saboda su bata manzon Allah rai kuma gaba daya Utba da Utayba cikin ƴaƴan sa kowa ya saki ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace su rinka bin cikin abokan su suna bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ware dukiya mai tsananin yawa domin tafi da wannan project din da ya dora wa kansa wannan shine aikin da Abu Lahab ya dauka a rayuwarsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin wannan sura Allah ya ce tabbat yada Abi Lahab wa tab Allah ya ce hannayen Abu Lahab sun halaka kuma sun kara halaka sun yi asara sun lalace kuma ya halaka nan ba nan hannayensa wanda yake shirye mugunta da su amma ana dafin Abu Lahab gaba daya ya halaka kuma ya lalace sai Allah ya ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wannan dukiyar tashi da ya tara kawai saboda rusa addini da cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wulakanta manzon Allah ma aghna anhu maluhu ba za ta wadatar da shi komai ba duk abin da zai yi wannan dukiya ba za ta yi tasiri wajen cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kasab malamai suka ce haka ƴaƴansa waɗanda ya haifa su ma wannan aikin da ya shigo da su saboda cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su yi tasiri ba za su iya yin komai ba domin Allah zai tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su lana ran zata lahab da sanu zai shiga wuta mai tsananin zafi mai tsananin kuna wamra'atuhu haka matarsa hammalat alhatab wacce take daukar kirare ko kaya tana zuwa tana ajjewa hanyoyin da manzon Allah zai wuce ko kuma wanda take bi gida gida take annabi banci take yin batanci ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine abinda sura ta kunsa wanda take ba mu labari akan abubuwa guda hudu wanda shi Abu Lahab ya dauka ya tsara domin ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya rusa wannan addini namu addinin musulunci abu na farko kamar yadda ne bayani shine bibiyar manzon Allah duk inda ya je domin ya ƙaryata shi ko ya faɗi maganganu wanda zai ja hankalin mutane dan kar su yadda da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hatta taron aikin haji yakan bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam taruka da dama yakan bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk inda manzon Allah ya ce ayi kaza sai Abu Lahab ya ce ƙarya ne kar ku yadda da shi haka yayi amfani da salo na izgilanci cewa a dinga yin izgilanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana ci masa mutunci ana bata shi haka yayi amfani da tattalin arziki wajen fitar da dukiyarsa da kuma sawa a kori ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wai su koma su zama nauyi ga manzon Allah ya zama manzon Allah baya da dukiyar da zai iya yadawa wajen wannan al'amari na da'awa to duk wanda yana daga cikin salan da shi Abu Lahab ya bi wajen kokarin cin mutuncin wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan wannan kafiri yana da wani project na musamman kuma ya shirya kuma a cikin project din ya shigar da dukiyarsa ya shigar da matansa ya shigar da ƴaƴansa kawai saboda rusa wannan addini namu na musulunci to mu a matsayin mu na musulmi me muka shirya me zamu gabatar wa addinin Allah me muka dauka domin mu gabatar dan mu taimaki wannan addini namu anan ne nake so dan ja hankali da yawa daga cikin al'umma musulmi wannan kuma har malamai zaka samu wani yana aiki tukuru a cikin addinin musulunci amma in ka binciki iyalansa sai ka ji zero in ka dubi yanayin ƴaƴansa sai ga kwata-kwata ƴaƴan ba su da alaƙa da tarbiyya ta addini me bi zaka samu shi limamin juma'a ne ko limami ne a unguwa ko malamin islamiyya amma sai ka ga ƴaƴansa ba su da alaƙa da karatun addini ko daya ka je ka samu matansa ba su da alaƙa da addini ko daya amma shi kuma me bi jagora ne a kungiya ko jagora ne a wata tafiya ko limamin masallaci ne ko makamancin wannan haka wannan kuskure ne ba daidai bane idan ka shigo addini dole ka shigo da ƴaƴanka dole ka shigo da matanka wajen bawa addinin Allah gudunmuwa ka shigo da iyalanka da ƴaƴanka da matanka da ƴan uwanka duk ka shigo da ci da su ci kuma kowa ka raba masa aiki gurgurdan abin da zai iya domin taimakon wannan addini namu na musulunci addinin musulunci babu zamanin da yafi buƙatar taimako fiye da wannan lokaci da muke ciki zan bada misali da wani bawan Allah da aka yi Allah ya gafarta masa Allah ya ji ɗansa malami ne babban malami kuma likita ne ana kiransa Abdulrahman Sumait asalinsa mutumin Kuwait ne likita ne mai tsananin kuɗi ne yana da arziki sosai haka ya bar duk abin da yake da shi a kuwaitin dan kuwaiti ya debo dukiyarsa gaba daya ya shigo kasashen Afirka irin su Rwanda suka bude wadansu kasashe kawai burin sa ya za a yi rinka shigar da wadanda ba musulunci cikin musulunci wace irin gudunmuwa zai ba wa addinin Allah dukiyar da ya tsara ya za a yi ciyar da addinin musulunci da ita ya bar kasarsa ta Kuwait ya bar aikinsa ya bar arzikinsa ya debo dukiyarsa gaba daya ya shigo kasashen Afirka kuma kasashen da ake fama da yaki da talauci da jahilci haka yayi tabi kauye kauye yana musuluntar da mutane yana yada addini yana kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala yana bada wasu labarai guda biyu labari da farko da yake bayarwa yace wata rana ina jin ko a Cambodia ne ko a ina ne sun hawo wata mota sun shiga wani kauye domin yada da'awa yace kauyen ga kwazazzabai ga ramuka ga kwarruka suna tafiya a mota ga tsananin zafin rana ga hanya ba ta da kyau ga kura kuma kura mai tsananin zafi yace suna cikin wannan tafiyar yace kilomita 20 amma sai mota ta yi tafiyar awa 3 saboda kyan rashin hanya a cikin kilomita 20 yace suna cikin wannan tafiya cikin tsananin zafi yace kawai sai ga wata baturiya akan jaki akan jaki da cross a wuyanta sai tsaya ya tambaye ta ku tsaya ku tsaya sai ke tambaye ta ke lafiya na zaki je tace ta shigo nan ne domin ta yada kristanci kawai dan yada kristanci yace wannan abin ya daga masa hankali yace ta nan ya kara gode wa Allah da Allah ya je ku cikin wannan yanayin shi ma na taimakawa addinin Allah yace sai ji wannan wahala kamar ba wahala bace yace wata rana sun yace wannan baturiya tana da gashi har bayan ta yace wata rana sun sake zuwa wani kauye sun tsaya a wata tasha za su dan kariya a gurin wani mai burin da za su shiga cikin jeji wani mai shayi yace sai ga wata mata mai kamar irin wannan mata amma ita kuma ga kanta ba gashi ko kadan ta asu wannan gashi yace amma ya shaida ta kuma ta yi kama da wannan baturiya da ya ganta a kan jaki a cikin tsananin jeji tana yada kristanci sai ce shi ko sai ya tambaye ce ji wannan yar uwarta ce ko ita ce ita ma kuma sai ganta da irin wannan cross din da ya gani a wurin wacan ita ma da irin ce gani yace sai rafa sai je ya tambaye ce sai gaisa sai ce ke ba ke bace muka taba haduwa da ke a guri kaza a guri ka tace eh ni ce yace to amma naga ba kamar kina da gashi yanzu ko baki da shi tace kwarai ni ce tace abin da yasa kaga yanzu ba ni da gashi yace gashin nawa ne idan na tsaya na ce zan gyara shi yadda ya kamata akalla yana daukar minti 40 wannan gyaran yace to minti 40 din nan kuma da zan yi na gyaran gashi inda zan shiga kauyuka zan iya mai da musulmi uku akalla kan so shi to sai na ga me amfanin wannan gashin bari na asiye shi saboda kar ya bata mata lokaci wajen da'awa akan kristanci bari ta asiye gashin dan ta yi kokarin mai da musulmi kristoci wannan shi yake bada wannan labarin to ka kalli irin abubuwan da suke yi saboda bawa addinin su gudunmuwa to amma mu a yanzu wani sai zo na yana chatin awa uku awa huɗu kuma duk chatin da yake shirme ni ba wani abu wanda ya amfana ko ya amfanar da wani ko ya amfanar da addininsa musamman matasa kuma musamman halin da muke ciki to idan kana jin irin waɗannan maganganu wanda addinin su mara ƙarya ne ba abin da za a samu a wajen Allah ba gaskiya ba ne amma ji irin yadda suke yi domin ainihin wato taimaka wannan addini duk wanda yake bibiyar media zai ga yadda wasu ƙauyuka daga cikin ƙauyukan jihohin Kaduna irin Kano din nan zai ga yadda irin Hausawanmu kristoci yadda suke shiga ƙauyuka suke gina musu makarantu suna gina musu rijiyoyi suna kokarin janyo hankalinsu zuwa ga su shiga addinin kristanci suna tayin bayan ma suna fasarawa da Hausa da Ajami ana zuwa ana rabawa a cikin ƙauyuka irin jihar Kano da jihar Kaduna wannan abin yana faruwa ko a duk wanda yake bibiyar media zai ga kuma Hausawa ba ne kuma da Hausa ke kiransu kuma za ga mutanen mu na karkara ana zuwa ana taro da yawa idan su je suna irin wannan da'awa tare da cewa wannan addinin ƙarya ne ba gaskiya ba ne ka dubi irin dukiyar da suke kashewa suna barin iyalansu suna barin gidajensu suna shiga waɗannan ƙauyuka suna yada da'awa
ko wani bawan Allah da yake tambayar wani daga cikin su Bahaushe ne gaskiya yace wai ku me yasa kullun kuna cikin kauyuka wajen yada kristanci ne ba ku kula da iyayen ku da iyalan ku da karatu su da waye Allah sai ya buka baki yake ce masa duk wanda kaga yana irin wannan da'awa a cikin waɗannan kauyuka din mafi yawanci iyayensa waɗansu suna ingila suna karatu waɗansu suna amerika waɗansu suna isra'il duk an dauke mana nauyin karatun iyayen mu a kasashen waje shi yasa ka gama a wannan yanayi to amma muka dauki malaman mu na musulunci masu da'awa su da yawa za a kafa kwamitoci masu irin da'awar maguza wannan amma da wuya ka ga kwamiti ya shekara uku yana tafiya yadda ya kamata saboda me saboda babu masu daukan nauyi babu masu tallafawa babu masu bada gudunmuwa tun ana tafiya akan motoci in sun lalace ba mai gyara ba mai zuba mai ana tafiya akan mashina in sun lalace ba mai gyara ba mai sayan wasu haka sai dai kokarin matasan amma da wuya ka samu wadansu cikin masu arzikinmu wanda suke daukar dawainiya irin waɗannan abubuwa in ba daidai ku ba Allah ya saka musu alkhairi ya kamata mu canja tunani mu san cewa wannan addinin namu shi ya kamata ba ku da kowa kuma shi abin ba wai sai ka tare dukiya mai yawa niyya ce matkar kai niyya zaka yi to Allah zai taimake ka kai amma idan babu niyya to da wuya ka samu damar yadda zaka yi to wannan kamar shimfiɗa na yi mana akan abinda nake so na yi magana akan sa yanzu nan shine me ka gabatarwa addinin Allah ko me zaka gabatar yanzu inda za a tsere kai a tambaye ka yanzu inda ka inda zaka koma ga Allah a yanzu kai iya tunaninka kana da wani abu da kai wa Allah wanda Allah zai iya kallo ya gafarta maka saboda shi tunanin da ya kamata fara yake na yanzu inda za mu koma ga Allah me muka ajiye kawunan mu me muke da shi me muka yi wanda Allah zai iya gafarta mana saboda wannan abu ya kamata mu fara wannan tunanin shi yasa abu na farko da ya kamata mu fara gabatarwa addinin Allah subhanahu wataala shine gyara alaƙar mu da ubangiji wanda shine matakin na farko ka fara gyara kanka ka gyara kanka kadai shi ma kamar ka ba da wata gudunmuwa ne akan addinin Allah ka gyara alaƙarka da Allah ka san yadda alaƙarka da Allah take ka tabbatar da alaƙarka da Allah madaukakin sarki alaƙa ce mai kyau kuma duk masallacin nan kowa ya san alaƙar shi da Allah idan alaƙarka da Allah tana da kyau ka sani idan alaƙarka da Allah ba ta da kyau ka sani abubuwan da kake wa Allah madaukakin sarki waɗanda ba su dace ba ka sani waɗanda suka dace ma ka sani to ya kamata duk abin da ka san kana yi ka san wannan abin ba ya da kyau Allah madaukakin sarki ya rufa maka asiri ba wanda ya gani ba wanda ya sani to kai kokari ka gyara alaƙarka da Allah wanda ita ce babbar gudunmuwa da zaka ba wa addinin Allah wani malamin yana ba mu misali yana cewa da mu a aji yace ku dalibai dan tambaye ku yanzu daga shekara 10 zuwa yanzu a lokacin ajin duk ɗan shekara 20-25-30 ne yace daga shekara 10 zuwa yanzu kamar nan masallacin ne a ce rayuwar mutum daga shekara 10 zuwa yanzu duk abinda muka aikata a rayuwa a ɗauko shi duk abinda kai a rayuwa daga shekara ka 10 zuwa yanzu a ɗauko wannan abin a samu wani flash ko wani CD a saka a nado shi gaba ɗaya a saka a flash a kawo wata katuwar talabijin a sa ta a wani gurin a kira iyayenka da matanka da ƴaƴanka da ƴan uwanka a zaunar da su a ce su tsaya su kalli rayuwarka daga shekara 10 zuwa yanzu duk abin da kai dan girman Allah akwai wanda zai yadda a gani wallahi ba wanda zai yadda wani sai ya ce a fara bashi ya fara gani akwai inda ya kamata yi delete akwai inda ya kamata yi edit dan ya san abin da yi ba daidai bane to amma Allah ya gani ko da gani ba ya gani kuma ya rufa maka asiri har abada ya wuce ba zai dawo ba to wannan abin da kai wanda Allah ya gani din ko wanda kake ba daidai ba wanda Allah madaukakin sarki yake gani wanda baka so iyayenka su gani baka so matanka su gani baka so surukanka su gani baka so ƴaƴanka su gani to ka sani Allah yana gani to ka ji tsoron Allah subhanahu wataala ka gyara ka daina ka koma ga Allah sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka wallahi mafi yawancin matsaloli da muke shiga a rayuwa wallahi saboda abin da nake tsakaninmu da Allah baya da kyau. Domin sabon Allah yana haramta wa mutum samun arziki kala arzikul hissi da arzikul ma'anawi. Manzo Allah yana cewa so da yawa mutum ana haramta masa arziki saboda abin da yake wa Allah mara kyau. Idan aka ce arziki, arziki kala biyu ne, akwai arzikul hissi, Allah ya baka kudi, ya baka motoci, ya baka gidaje, ya baka kadarori, ya baka filaye, wannan shine arzikul hissi. Arziki na biyu wanda yafi wancan arzikin shine arzikul ma'anawi, kwanciyar hankali da zaman lafiya, wannan shine babban arziki, shi ma arziki ne. To so da yawa Allah yana hana wa mutum arziki na biyu saboda abin da yake wa Allah ba daidai ba. Malamai suna cewa wani yana samun matsala da matarsa ne saboda abin da yake wa Allah ba daidai ba, wani yana samun matsala da ƴaƴansa saboda yana wa Allah ba daidai ba, wani yana samun matsala da ubangidansa saboda yana wa Allah ba daidai ba. Shi yasa duk lokacin da kaga ka fara samun matsala a rayuwarka, to abin da ya kamata ka fara tunawa, me nake wa Allah, me nake wa Allah, ka fara gyara alaƙarka da Allah tukun, sannan sai ka fara tunanin wani abu daban wanda ba wannan ba. Wannan shine mataki na farko daga cikin abubuwan da ya kamata ne dan mu gabatar da wani abu a cikin addinin Allah madaukakin sarki, shine gyara alaƙar mu da Allah subhanahu wataala da kuma yin abin da Allah madaukakin sarki ya ce cikin yace ayi. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu wanda ya kamata ma'ainihin wato gabatarwa addinin Allah subhanahu wataala shine wajibi ne mu dage da neman ilimin addini. Ba za ka taɓa ba wa addinin Allah gudunmuwa, gudunmuwar da Allah zai karba ba tare da ka ba da wannan gudunmuwa kamar yadda manzon Allah ya ce a bayar ba. Kuma za ka san yadda manzon Allah ya ce a ba da gudunmuwa ne ta hanyar bibiyar malamai da sauraron karatuntukan malamai. Shi yasa wajibi ne mu dage da neman ilimi, mu rinƙa zuwa majalisi na ilimi, mu rinƙa sauraron malamai, muna sauraron karatuntukan malamai. Wannan ba ƙaramin gudunmuwa ba ce, wannan ne zai sa mu san wace irin gudunmuwa ya kamata mu ba wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na uku shine yaɗa ilimin. Duk abin da muka sani ko muka karanta ko muka ji, to akwai buƙatar mu yi ƙoƙari mu sanar da shi ga wanda muka san za mu iya sanarwa domin ya amfana da wannan abin. Ka sanar da ƴaƴanka, ka sanar da iyalanka, ka sanar da abokanka, ka sanar da duk wasu wanda kuke tare da su. Ka yi ƙoƙari ita da a wannan ya zama koshi kana cikinta. Ba sharaɗi ba ne sai ka zama malami ko sai ka zama wani babban shehu, a'a, gwargwadon abin da ka sani. Aya Alƙur'ani ne ya ce ka karanta ka fahimce ta, wani hadisi ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka karanta ka fahimce shi, to ka yi ƙoƙari ka isar da wannan saƙo ga wanda bai ji ba ko ga wanda bai sani ba. Kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake taballigu anni walau aya, cewa ku isar da abin da kuka ji daga gare ni, ko aya ɗaya ne ko hadisi ɗaya malam ya karantar da kai ka fahimta, to kai ma ka yi ƙoƙari ka karantar da wannan hadisin ka fahimtar. To wannan yana daga cikin gudunmuwa da ya kamata mu ba wa addinin Allah subhanahu wataala. Abu na uku, dukiyar da Allah madaukakin sarki ya baka, wata basira, wata fahimta, wata sana'a, wata ƙwarewa wadda Allah madaukakin sarki ya baka, to yi ƙoƙari kai ma ka amfanar da wani da wannan abu. Allah ya baka ƙwarewa akan wata sana'a ka koya waɗansu musulman, Allah ya baka wata dabara mai kyau wadda al'umma za ta amfana ka koya wasu, Allah ya baka wadata, ya baka dukiya, ka ɗebo wannan dukiya ka taimaki addinin Allah da ita, ka ɗebo wannan dukiya ka gina abubuwa na alkhairi da ita, ka ɗebo wannan dukiya ka ɗauki ɗawainiyar wani abu na addini da wannan dukiyar taka. Domin wannan dukiya ka sani Allah ne yake mallakarta, Allah ya sa ka ka zama wakili ne a cikin wannan dukiya. Allah ya ce wa atuhum min malillahi alladhi ataku, Allah ya ce ku ba su daga cikin dukiyar da Allah ya ba ku. Kenan dukiya ta Allah ce, Allah ya baka kuma ya yi umarni kai ma ka bayar, kuma idan ka bayar din Allah zai dawo maka da wata kuma ya sanya maka albarka a ciki. Allah ya ce ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, duk abin da kuka bayar ko mun kankantar wannan abin Allah zai dawo muku da wannan abin kuma Allah shine mafi alkhairi mai azantawa shi yasa idan muka kalli sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke dibar dukiya suke kafewa da mutum kan addinin Allah muka kalli sayyidina Abu Bakar Allah ya kare da gare shi bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukiyarsa ya diba ya kashe saboda ayaki waɗanda suke riga adawa da su zuwa ga addini muka kalli Umar bin Khattab Allah ya kare da gare shi a lokacin khalifancin sa an shigar da musulunci a kasashe da dama malamai suka ce banda dukiya ta musulmi banda dukiya ta musulunci banda dukiya ta al'umma banda dukiya ta baitul mal sai na Umar ya dauki dukiyar sa tashi ta kansa ya rinka kashe wa masu da'awa domin a shiga kasa bayan kasa saboda me saboda a shigar da musulunci a buɗe garuruwa a shigar da ainihin wato addini shi yasa a zamanin sayyidina Umar manya-manyan dauloli na kafirai guda biyu a duniya suka fadi daular Farisa da daular Rum wanda yayi sanadiyar karya wannan daula shine Umar bin Khattab Allah ya kare da gare shi kuma da dukiya aka yi amfani aka samu nasara wajen karya wannan daula din in ka kalli Usman ibn Affan tsananin mai tsananin yawan gaske ya sai wannan rijiya manzo Allah ya ce ma zarra Usman ma fa'ala ba'da zalika al-yawm cewa ba abin da zai cutar da sayyidina Usman sakamakon abin da ya aikata a yau kamar sayyidina Usman dan aljanna runduna guda sayyidina Umar ya dauki sayyidina Usman ya dauki nauyinta da dawakan da raquman da makaman da abinda za a ci da abinda za a sha da kayan yakin ya ba da dukiya gaba ɗaya aka so domin a yada addinin Allah subhanahu wataala haka in ka dawo ga Ali bin Abi Talib Allah ya kare ta gare shi haka in ka dauki da yawa daga cikin tabi'ai irin su Imam Abu Hanifa irin su Imam Malik Sufyan ats-Tsauri Sufyan ibn Uyayna Abdullah ibn Mubarak duk waɗannan bayin Allah sun fitar da dukiyar sun taimakawa addinin Allah tare da cewa malamai ne masu da'awa shi yasa shi musulmi ba a so kullun ya tsaya akan abu daya kana da'awa kana taimakawa kana bayarwa kana fadakarwa kana tunatarwa kar ya zama in kana da dukiya kana wa'azi ka ce ba za ka taimaka da dukiyarka ba kai zaka tsaya iya wa'azi wannan ba daidai bane haka kar ya zama idan kana da dukiya ka ce ba za ka taimaka da dukiyarka ba saboda kai kana wa'azi wannan ba daidai bane shi yasa yana da matukar muhimmanci mu yi kokari mu yi amfani da dukiyoyinmu saboda taimakon addinin Allah subhanahu wataala abu na hudu shine mu taimaka ta bangaren kafa abin da ake kira waqafi waqafi wata ibada ce wadda da musulmi sun gano ta da sun kawar da dayawa daga cikin talaucin da yake tsakanin su da musulmi sun gano wannan ibadar da an samar da hanyoyin samun tattalin arziki to amma rashin fahimtar wannan ibadar da rashin aiwatar da ita shi yasa wani lokaci akan samu matsaloli da dama duk wanda ya kalli irin kasashen Larabawa irin kasar Saudiya irin su kasashen Morocco da Algeria da wasu kasashen Asia irin su Malaysia irin su Indonesia da makamantansu sun ci gaba sosai a harkar waƙafi wannan tasa zaka ga mai da'awa baya buƙatar bara baya buƙatar tambaya baya buƙatar neman taimako saboda akwai wani waƙafi da aka aje kawai saboda ɗaukar ɗawainiyar wannan da'awa mun je Malaysia bara kenan a Indonesia bara waccan Malaysia bana duk mun je akan taron zakka da waƙafi mun je Indonesia akwai wata kungiya da ake kira ta Al-Muhammadiyya kamar kace kungiyar izala a Nigeria wannan kungiya ta Al-Muhammadiyya kungiya ce ta ahlus sunna Indonesia mun je muna tattaunawa da shugabanta yana ba mu labarin ita wannan kungiya yace a yanzu haka a kasar Mali a kasar Indonesia suna da university guda 300 karkashin wannan kungiya ta Al-Muhammadiyya yace kuma duk waɗannan jami'o'i 300 waƙafin ci a Indonesia jami'o'i 300 na kungiya daya yace kuma suna da asibiti irin clinic sama da guda 1000 da wani ba kasa yace suna da secondary schools ne mallakar ita wannan kungiyar sama da 30,000 da wani abu wannan Al-Muhammadiyya din yace kuma duk wannan gaba daya waqafi ne shi yasa da awassu ba buƙatar bara ko neman taimako ko neman agaji yace mizaniya ce da su yace wani lokacin hatta wasu gwamnatocin suna neman taimako da bashi a gurin su kuma duk al'amarin wakafi ne to shi yasa da zamu waye akan wannan tunani na kafa wakafi wallahi da mun taimaki masu da'awa ta hanyoyi da dama abinda ake nufi da wakafi shine ka ware wani abu na cikin dukiyarka ka ba wa Allah madaukakin sarki ka gina wani abu na kasuwanci wanda wannan abin ba naka bane ba na kowa bane na Allah amma ribar da wannan abin yake kawowa kace a dinga taimakon wata da'awa da wannan abin ko a dinga taimakawa marayu ko a dinga taimakawa gajiyayyu game da abin da ake samu na ribar abin da ka kafa ko ka bude wani shago ko ka sayo dan su motocin haya ko ka bude wata makaranta ko ka bude wani kasuwanci kace wannan na Allah ne Allah na bawa ka danka shi a hannun waɗansu amintattu wanda za su ringa gudanar da wannan abin kace duk abin da ake samu na riba a ringa taimakawa wani bangare na al'umma da shi wannan ita ce gudunmuwar da zaka bawa addinin Allah ko ka gina wasu rijiyoyi ko makarantu akwai wata bayar Allah da ake kiranta Zubaida ko Zabida mata Haruna Rashid yau kusan shekarar ta 1300 da wani abu da rasuwa lokacin da ta zo aikin haji a Makka daga Sham sai ta tarar da filin Arafa ba ruwa Arafa sai ta yi alƙawari ta ce ita kuwa sai ta samar da rijiya waƙafi a filin Arafa za a janyo mata canal na ruwa tun daga Sham har zuwa filin Arafa ta kira injiniyoyi ta ce ina so ku samar min da rijiya ta ruwa a filin Arafa suka ce ranki ne ba za ki iya ba domin akwai tsada tace na rantsi da Allah inda haka ɗaya da za ku yi da wani abin hakan ku zan ba ku dirhami 1000 wallahi zan ba ku ko da dukiya ta za ta kare haka ta ɗebi gwalagwalanta da kadurunta gaba ɗaya ta sayar ta bayar sai da aka kawo wannan ruwa a filin Arafa ko shekara 1000 da wani abu amma har yanzu in ka je aikin haji ko umara a filin Arafa ana raba ruwa ka dinga kallon robar da ake baka ta ruwa zaka ga ana rubuta ainu Zubaida a cikin robar har yanzu har bana ma za a raba to irin ruwan rijiyarta ne ko shekara 1000 da wani abu ta koma ga Allah amma ana shan ruwan rijiyarta ta haka to wannan shine wakafi baka san abin da Allah zai a bayanka ba shi yasa Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa babu wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face sai da ya wakafi kafin ya bar duniya shi yasa yana daga cikin babban abin da za mu gabatarwa da addinin Allah shine wakafi kuma kai abin da zaka iya gurgurdan abin da zaka iya makaranta ce zaka gina ka ba wa Allah ita wani shago zaka bude na kasuwanci wasu motocin haya zaka saya ko mashinan haya zaka saya ka saya wannan a cikin dukiyarka ne ka saya ka ba wa addinin Allah domin shine abin da zai je maka koda ka koma ga Allah subhanahu wataala shine abin da zai rinka zuwa maka koda ka koma ga Allah subhanahu wataala shi yasa yana da kyau kar mu sakaci mu tsaya wannan fikira ta wadda bai maraya ta domin wani abu ne wanda zamu gabatar wa addinin Allah subhanahu wataala akwai wani wakafi mai muhimmanci wanda malamai suke sabani akai amma dai jumhurin malamai saboda maslaha sun halatta shi shine al-waqful mu'aqqat shine wakafi zuwa wani lokaci kamar ka ce wannan gidan nawa nan da shekara 5 ba ni da bukata to me bakon ka bashi a haka sai ka ce na ba da shi wakafi na shekara 5 duk abinda za a karba na haya a rinka daukar dawainiyar wata da'awa da wannan gidan wasu malamai suna gani ya halatta ko kana da wata gona wajen nan je shekara 5 ba za ka noma ta ba ka ba da ita wakafi ka ce wannan gonar gatan na ba da ita wakafi a je a noma saboda Allah duk abinda aka samu a taimaka wa marayu kar ya zama dai ka bar duniya a rayuwarka baka yi wani abu na wakafi ba gurgurdan abin da Allah ya kore maka haka Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yadda a gare shi ya faɗa shi yasa yana da kyau mu yi kokari daga cikin abin da zamu gabatar da addinin Allah mu yi kokari mu kafa ainihin wato wakafi ta hanyar gina masallatai ta hanyar gina rijiyoyi ta hanyar kafa makarantu ta hanyar daukar dawainiyar da'awa da ainihin wato masu da'awa din abu na kusa da na karshe ana wannan mun lokaci yayi shine taimakawa masu da'awa domin shiga ƙauyuka da bangarori da dama wajen isar da addinin Allah subhanahu wataala kai dan kasuwa ne kai ma'aikaci ne ba za ka iya fita ba ka dauki dukiya ka bayar dan a taimaki addinin Allah ka dauki wani abu ka bayar saboda a yi hada wannan da'awa amma a ce kai kana kasuwanci ko kana aiki kana da dukiya amma kai ba za ka je kai ba ko ba za ka dauki wannan dukiya ka bar ai ba wannan ba karamin kusure bane shi yasa al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yana cewa ya ibn adam inna ma anta ayyam ya kai dan adam ka sani kai kwanaki ne kwanaki ne a dunkule yace kullama madha yawmun duk ranar da wata rana ɗaya wuce a rayuwarka to maza ba'dhu wani bangaren ka na rayuwa ya kare yace kullun dare yana maka sallama rana tana maka sallama har kuma ranar ka ta ƙarshe ta maka sallama Umar ibn Abdul Aziz Allah ya kare da garishi yake cewa al-lailu wan nahar ya'malani fi dare da rana suna aiki akan ka fa'amal fihi ma kai ma ka tashi kai aiki akan su ma'ana ka sani rayuwa tafiya take wata rana za a wai gari ba kana to kafin rayuwarka ta kare i kokari ka gabatar wa Allah madaukakin sarki wani abu i kokari ka gabatar wa addinin Allah wani abu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun ya kuma su imani ku ji tsoron Allah kowanne rai ya tsaya yayi tunani me zaka gabatar wa addinin Allah me zaka gabatar gobe idan ka koma ga Allah me kake da shi a yanzu wanda in ka mutu ka je wannan abinda na faɗa ya zama dai Allah ya ba mu ladar abinda muka kusa ubangiji Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh